Sashin Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na asubahin ranar Litini 4 ga watan Janairun sabuwar shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Yan majalisun Amurka na shirin kawo tarnaki ga tsarin tabbatar da Joe Biden a matsayin zababban shugaban kasar Amurka. Wani farmaki da aka kai a jamhuriyar Niger yayi sanadiyar mutuwar mutane 100. Haka kuma an samu tsaiko akan yadda allurar rigakafin corona ke tafiya a nan Amurka.
Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa a wasu sassan arewacin Najeriya har miyagu sun fara gajiya da ƙauyuka.
Wani yana rataye da aiki sanin ta sauran makaman yadda duka sama. Duka zuka ce kai Alhaji ka ba mu kuɗi naira miliyan 10 za ka ba mu kuma kashe.
Za kuma a ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun ce mutanen da aka kashe a kan iyakar Mali sun zarce 70 da aka bayyana tun farko.
Yanzu gwamna yana ce mana wajen mutum 100 suka rasa rayuka.
Za kuma a ji tsokacin wasu masu ruwa da tsaki game da makomar arewacin Najeriya. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sarfilo Hashin Gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatar kun wayi gari lafiya. Yan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Republican fiye da 100 da wasu sanatoci 12 suka sha alwashin dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe ga zababben shugaban ƙasar a ranar Laraba. A wani yunkuri da ake ganin ba zai yi nasara ba. Masu zaɓe na Electoral College sun dai tabbatar da Joe Biden a matsayin zababben shugaban ƙasar wanda ya kada shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Tabbatar da nasarar Biden na samun ƙuri'u 306 fiye da waɗanda Trump ya samu 232 shi ne mataki na ƙarshe wanda daga shi sai a rantsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 46 a ranar 20 ga wannan watan na Janairu. Sai an samu dukkan majalisun Amurka 2 sun amince da sakamakon zaben kamun zaben ya zama halattacce. Amma 'yan jam'iyyar Democrat ke da karamin rinjaye a majalisar wakilai kuma suna da yakinin tabbatar da nasara ga Biden. Kana a majalisar dattawa kuwa inda aka fi 'yan Democrat din yawa za su haɗa kai da 'yan jam'iyyar Republican da suka amince da cewar Biden ya lashe zaben don tabbatar da nasarar a gare shi. Shi kuwa Trump ya kwashe makonni yana ikirarin cewar an murɗe mishi zaben da ya lashe don samun shugabanci karo na 2. Yana ci gaba da yin wannan ikirarin. Sakamakon zaben dai zai sa Trump ya kasance shugaban Amurka na 5 da ya taba faduwa zabe bayan kammala zangon farko a tarihin siyasar kasar sama da shekaru 245. Kimanin mutane fiye da 100 ne aka kashe a jamhuriyar Niger a lokacin zaben shugaban ƙasa. A wasu harhare da aka kai ƙauyuka 2 wanda shine kisan gilla mafi muni da aka kai akan fararen hula a ƙasar da ma ƙasashen yankin hamada da ke fama da 'yan ta'adda. Yanzu muka dawo daga inda aka kai harin wanda aka kai a ranar Asabar. A ƙauyen Choma Bango an kashe kusan mutum 70. Sai ƙauyen Zaraman Doribi inda aka kashe kusan mutum 30 a cewar Almu Husseini, shugaban ƙaramar hukumar Tandike Windi wanda kuma ƙauyukan 2 suke ƙarƙashin shugabancinsa. Ya kuma ƙara da cewar akwai kuma wasu mutum 25 da suka samu raunuka. An garzaya da wasu birnin Niamey, wasu kuma zuwa birnin Olam don samun magani. Maran dai sun zo akan babura. Amma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Almu ya ce 'yan ta'addan sun rabu gida 2 inda kashi ɗaya suka kai hari a ƙauyen Zaraman Doribi wasu kuma suka kai a ƙauyen Choma Bango, ƙauyukan dai suna da tazarar kimanin kilomita 7 a tsakaninsu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Aikin allurar rigakafin corona a Amurka na tafiyar hawainiya kuma da akwai rudani, amma a jiya Lahadi masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce ana sa ran aikin zai ci gaba nan ba da jimawa ba. Fauci ya shaida wa gidan talabijin na ABC cewar babu shakka har yanzu ba mu kai inda muke bukatar kaiwa ba, amma muna bukatar kara azama. Ya zuwa yanzu dai an raba zubin allurar sama da miliyan 13 a jihohin Amurka wanda kamfanoni biyu suka samar, wato kamfanin Pfizer da BioNTech, amma har wayo an samu damar yi wa mutane miliyan 4,200 rigakafin. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar gwamnatin tarayya ta raba allurar zuwa jihohi fiye da waɗanda ake da bukata don gabatar da su ga jama'a. Shi kuwa Fauci cewa ya yi babu wasu alamun nasara, don kuwa ya zuwa yanzu bayan kwanaki 3 da fara yin allurar a ce kawai an yi ma mutum miliyan 1,500. Ya kuma kara da cewar har sai an samu fahimtar juna da jihohi 50 da ake da su a kasar kamun a samu nasara.
An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda a cigaba da cin karensu ba babbaka da miyagu ke yi. Sun ma fara yawaita aika-aikarsu a birane sabanin yadda al'amarin yake a baya. Muhammad Nasir Gareka.
A can baya ayyukan ta'addanci suna faruwa ne akasari a yankunan karkara inda ake da karamcin jami'an tsaro da kayan aiki, amma yanzu labarin ya fara canjawa. Unguwar gidan Ekwe da ke yammacin birnin Sokoto kan hanyar zuwa jami'ar Usman Danfodio ta dauki bakoncin bakin da ba a bukatar zuwan su, inda suna kai farmaki a wasu gidaje da shaguna tare da harbi da kuma karbar kudaden jama'a. Alhaji Sule Yakubu dan kasuwa ne wanda yana cikin wadanda yan bindigar suka kai wa farmaki, inda suka dauki tsawon lokaci a gidansa.
Yana towa ko da bude sai naga jama'a gaba ɗaya, wani yana ratar da aiki sabin ta sauran makaman yadda duka sana. Sai suka zo suka ce kai Alhaji ka ba mu kuɗin yana miliyan 10 za ka ba mu kuma kashe ka. An ce mana yau ka area ba mu mai kuɗin ka cin yau laban da to ba mu miliyan 2 ne ce wallahi ni ban da kuɗi. In Allah so ban man dauki awa guda ko ya da awa da ni da su muna arta ba su bude su ɗin na kebali. Sai suka ce to yanzu abin da an nan yanzu an ba su abin da an nan. Ina da su dan canji na ba su na rage saura ga hannu. Ina bude daki sai sun ka shigo sai ce an kwanta ji ce na kwanta. Mai aiki sabon yana ba garan guda yana gehi hakan ga shi kuma nan gaba gare ne ya zauna bisa dan garama. Sai dai ce to kaga har ka ga kaga muna yi ce wallahi ko mun taɓe na maka. Saboda mu san mu iyalin mu abinci, amma wallahi ko mun san haka da muke bisa gari ta ba ta kwareta ba.
Bayan fitowa daga gidan Alhaji Sule an nuna mai shagon da suka yi wa ruwan albarusai, inda suka sace kayayyaki da dama har ma sun harbi mai tsaron shagon ya samu kariya 2 a kafa. A garin Tangazama yan bindigar sun kai farmaki a wani kauye da ake kira Tukandu, inda suka harbi mutum 5 suka yi garkuwa da mutum 1, kamar yadda wani galau Yusuf Husaini ya bayyana.
Sai shigo mana misalin kusan karfi 3 kan 3 ne dai su suka tsira wani mutum 1 yana nan gida, mutum 2 kuma da asibitin Tangaza. Mutum 1 shi aka wuce da shi Sokoto saboda akwai bullet a jikin shi.
Duk waɗannan suna faruwa ne lokacin da jami'an 'yan sandan al'umma suke shirin fara aiki bayan kammala karɓar horo a makon jiya. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto Ibrahim Sani Ka'oji ya ce an baiwa jami'an horo ta yadda za su iya aikin samar da tsaro a yankunan su.
Za su dinga yin duk abin da police ke an ba su training, an ba su horo na 'yan sanda.
Yanzu dai abin jira a gani irin tasirin da aikin jami'an 'yan sanda al'umma zai yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
A wata tattaunawa ta waya da ba a saba gani ba, ranar Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci jami'in zaɓe a jihar Georgia da su samo mishi adadin ƙuri'u da za su ba shi damar lashe zaɓe da aka ce Biden ya kada shi. Jimana, abu kawai da nake buƙata shi ne ina neman ƙuri'u 11,780. Na tabbatar da muna da waɗannan ƙuri'un. Don kuwa mu muka lashe jihar, abinda Trump kenan yake shaidawa babban jami'in zaben jihar Brad Raffensperger a wani bayani da aka nada kuma gidan jarida na Washington Post ya samu. Cikin tattaunawar ta sa'a daya, Trump ya yabawa jami'in zabe Brad da mataimakin shi Ryan Jamney. Trump dai ya ki amincewa da sake kidaya ƙuri'un jihar ta Georgia da aka yi har sau uku, wanda ya tabbatar da Biden a matsayin wanda ya lashe jihar. Tun kuwa a shekarar 1992, marabin da a samu wani ɗan jam'iyyar Democrat da ya lashe zaɓe a jihar ta Georgia sai a bana inda Biden ya lashe. Ko a jiya Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar, na yi magana da sakataren zaɓe na jihar Georgia, Brad, a kan zaɓen ƙaramar hukumar Fulton da kuma magudin zaɓe a jihar baki ɗaya. Amma bai amsa tambayar yadda aka ɓoye wasu ƙuri'u a ƙarƙashin teburi ba, da ya ga wasu ƙuri'u, kana da wasu da ba 'yan jihar ba suka kada ƙuri'unsu a jihar, haka da yadda matattu suka kada ƙuri'unsu da ma dai sauransu. Amma ba shi da wata ta cewa. A jiya Lahadi, dubban 'yan Iraki suka yi wani tattaki a filin tarin da ke birnin Baghdad don tunawa da wasu tagwayen hare-hare da jiragen saman Amurka suka kai akan manyan sojojin Iraki da babban shugaban 'yan Shi'a. A shekarar da ta gabata, wani jirgin yaƙi mallakar Amurka ya kai hari inda ya kashe Manjo Janar Qasim Soleimani, jagoran dakarun musamman na Quds da ake kira IRGC a takaice, da kuma Abu Mahdi al-Muhaddis, mataimakin shugaban kungiyar Hasdul al-Sha'abi, tare da wasu manyan sojojin na Iraki. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar suna ɗauke da hotunan Soleimani da al-Muhaddis, inda wasu su ke nemar a fitar da sojojin Amurka daga ƙasar ta Iraki.
Gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu, wanda wannan karan zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda Prime Minister Birjira Fini ya yi bayani da kuma jajen mutanen da aka kashe a yankin Tilaberi mai iyaka da Mali, waɗanda ya ce sun kai wajen 100. Daga mai ga wakilin muryar Amurka Sulemin Muna Barma da jawabin na Prime Minister Rafini, wanda ya fara da cewa,
ina shaida muku cewa Burman abinda aka yi nan ya wuce iyaka. Yanzu gwamna governor yana ce mana wajen mutum 100 aka suka rasa rayuka. Inna lillahi. Allah ya ji kansu, kuma waɗanda suka samu rauni akwai su suma da dama. Allah ya sa ka gaugawa su samu lafiya. Kuma ku da mu da ku da muka yi saura, Allah ya shirya da mu, kuma Allah ya sa gaba tafi baya. Menene abin da suke so? A bar wannan garuruwan duka, a bar shi ya zan dashi. Suka su samu wurin da za su wala, kar a musu wannan fadar don mutane su zamana garuruwan su a wajen gwamnati za mu san matakan da za mu dauka. Sai dai kamar yadda na ce dazu, a kiyaye a bar fada a bar jawo fada. Kuma aka yi haka nan, lalle a samu dai ba wani babban azzalumi ba irin wanda ya zo shekarun kamar jiya a samu a zamana lafiya. Shi dai muke so rama mu roƙe ku yankuri gwamnati za ta ɗauki mata. Kuma a bibi wajen Allah a tambaye shi, a tambaye shi, a tambaye shi, ba a gajiya da tambaye shi, da sauko mana alheri, sauko mana lafiya.
A gaida Suleiman, To a yayin da yankin arewacin Najeriya ke dada fama da kalubale iri-iri, wasu magabata da masu ruwa da tsaki sun yi tsokaci kan makomar yankin da abin da ya kamata a yi. Daga Kano ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari.
Sanata Ibrahim Shekar wanda ke magana da manema labarai a ƙarshen mako a Kano ya ce matsalolin arewa na bukatar hada ƙarfi da ƙarfe tsakanin masu ruwa da tsakakin a kai ga magance su.
Duk wanda ya zo ta tsari sai ga maka zancen su Sardauna. Alhamdulillah Sardauna sun yi abin da su. Sardauna was the governor of the north. Yau muna da Sardauna 19. Yau gwamnatin Kano bata san me ake a Jigawa ba. Jigawa bata san me ake a Kano ba. Kano bata san me ake a Sokoto ba. Sokoto ba ruwan ta da Zamfara. Tell me yadda za a yi zance ma wani kakkiyar arewa.
Sai dai da Tadaratu Saniola na kungiyar farfaɗo da martabar arewa ta Northern Reform Organization. Wato NRO a takaice na cewa ko da yake akwai kungiyoyin gwamnonin arewa da sauran kungiyoyi da gwamnonin ke tattaunawa a tsakanin su, amma akwai bukatar mutanen arewan su farka ta hanyar tofa albarkacin bakin su.
Yanzu banda ma kungiyar gwamnonin arewa, akwai kungiyar gwamnoni ta Najeriya, akwai kungiyar gwamnoni ta APC, akwai na PDP. Mutane ba sa magana, kawai sun saka musu ragamar. Kuma al'amuran al'umma ba wai na masu mulki bane kawai, hatta mu din da ake mulka mu ma al'amarin ya shafe mu. A al'ada ba mu cika magana ba, shi yasa zaka ga yan kudu suka yi fintin kaw. Su ko menene mutum daya in ya mutu sai ka ji shugaban kasa ma ya kai tura mutane. Mu kuma nan ai ta kashewa ma ka ji ana ta fama shugaban kasa bai magana ba.
To amma kungiyoyin rajin shugabanci na gari a lardin na arewa na ganin gwamnonin ne da sauran shugabannin gwamnati a Najeriya ba sa sauraro tare da aiki da shawarwarin da ake ba su.
Wai abubuwa da yawa mun zazzauna ma a wasu lokuta, kuma yanzu ma muna bukatar zama. Yanayi ne irin wannan sa'in wayanda kake nunawa ga abubuwan da ya kamata su yi ba ko da yaushe suke shauraro ba.
Comrade Abdulrazak Alkali kenan jigo a gamayyar kungiyoyin fararen hula da ke rajin shugabanci na gari a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Kwari, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin ciki da gaskiya. Da fatan an shiga sabon shekara ta 2021 lafiya. A yau za mu duba batun korafin yan narkakke jam'iyyar shugaba Buhari ta CPC kan cin zarafin su da aka yi a shekarar 2011. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Lahashin Gumel. Za mu duba wani batu na korafin da a bana ya cika kimanin shekaru 10, wato na zanga-zangar magoya bayan narkakke jam'iyyar CPC ta shugaba Buhari da ta haɗe da wasu jam'iyyu suka zama APC a yanzu mai mulki a Najeriya. In an tuna, a zaben shekarar 2011 tsakanin shugaba Buhari a CPC da tsohon shugaba Jonathan a PDP ya bar baya da kura. Dan zanga-zanga da magoya bayan CPC suka yi nazargin maguɗi a zaben da nuna shugaba Buhari ne ya lashe. Amma aka murɗe hukumar zaɓe ƙarƙashin tsohon shugaba a Tahir Jega ta ayyana shugaba Jonathan a matsayin wanda ya lashe. Aƙalla abin da ya biyo bayan zaɓen ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane ciki har da masu yi wa ƙasa hidima da iyalan wasu 'yan siyasa, kazalika da ƙone gidaje da dukiya. A fataskum inda yake da zama, Zakari ya ce shi kansa sai da aka kulle shi, inda waɗanda aka damƙe sai da suka biya kuɗin fansa kafin a sake su. Zakar Adamu ya jagoranci kai ƙara kotu, inda suka samu nasara har ma da umarnin a ba su diya. Amma har yanzu, bayan rubuta wasiƙu ga shugaba Buhari da ministan shari'a da sauransu, babu alamun samun wannan diya.
Farko dai sunana Malam Zakar Adamu, shugaban ƙungiyar rundunar adalci ta Arewa maso gabar, wanda a shekara ta 2011 lokacin da aka zaɓi shugaban ƙasa, wanda a lokacin jama'a suka fito suna korafi suna zanga-zanga cewa Buhari ya ci zaɓe kuma an hana shi, to jama'a sun nuna ɓacin ransu a wani lokaci, amma ba tare da da ki kowa ko an kona dukiyar mutane ba sai ɗan sanda suka dinga bi suna kama wayannan mutane yara suna zuwa suna tsare su so to a wannan lokaci sai ni nayi magana da CID a lokacin cewa to ba daidai bane a rinka kama mutane ana zuwa ana tsare su ba tare da hakkin su ba ba tare da kuma yayi karar su ba ana kuma karban kudi a gunsu wanda ya keta haƙƙin dan adam kuma ya keta dokokin kasa
shin a lokacin mutanen me suka yi kuma mutanen yan jam'iyyar CPC ne ko kuma mutanen gari ne kawai na fatar kun suka nuna bacin ransu cewa an yi magudi suna wannan zargin a lokacin
eh to abin da faru ba fatar kun ne kade ba kusan a lokacin din Najeriya an yi wannan zanga zanga din Najeriya ne an yi wannan nuna bacin ransu akan suna ganin cewa shugaban su ne ya ci zabe kuma an yi murdiya an danne an hana shi ba wai abu ne ya shafi a fitilkun ba ko ku ayyuba kade ba a ko ina ne ya faru wannan abu abin da wannan lokacin ba na riga na yi magana dan nawa da na jawo hankalinsu akan wannan abu ba daidai bane da suka ki to na fito na yi magana akan hun watsa labarai a lokacin cewa abin da ake din ba daidai bane yin wannan da da wuya kawai sai naga later ta invitation cewa ana gayyata na kuma ɗan sanda suna gayyata na yayin da naje gurin su kawai sai suka ce to ana nema na ne a CID don an nemi a politician na fitilkun ne daga nan sai ga mota sun zo sun dauke bayan da muka tsaya CID ina zuwa wannan CID akwai wani mutum AC CID na wannan lokaci din wanda ana kiransa Hamisu Makama daga gani na sai ya dinga mun ashar yana zagi na cewa masa ya kashe ni yace ba amfani ma rayuwa ta a duniya wannan shi ya kawo suka kule na tsawon kwana biyu ina kula a gurin su cewa a share ni a doron kasa shi ya fi amfani to a dalilin wannan niko da
na mana menene ka fada zaka yi cinan irin kalmomin da kai amfani da su wajen nuna rashin amincewa da abin da ya faru a wannan shekara
kwarai da gaske abin da na fada wannan lokacin cewa ɗan sanda suna kama mutane suna zuwa suna tsare su kuma suna karɓan kudade a gurin su wanda ba musu kaida ba a matsayin kudin beli wannan shine abin da nayi magana wanda shine ya janyo har ma aka je aka kama ni aka je aka tsaina a wannan lokaci din kuma dalilin wannan shine ni kuma na gaba zan iya wannan abin da aka ba shine na garzaya na tafi kotu yayin da na je kotu ne karar su a Federal High Court su ma
da kace an tsare ka tsawon kwana biyu shin ya kai ka fito kai ma sai da ka biya kudin beli ne ko kawai cewa kai ka tafi gida hukuncin ya isa ka ne
ba ban biya ko ba abin da ya faru a wannan lokaci abinda su ƴan sanda suka yi bada beli na sun bada beli na ne akan bayan kwana biyu in dawo mu tafi kotu to bayan an bada beli na wannan kwana biyu ni ko sai garzaya na tafi kotu na je ne karar su akan an take haƙƙi na to a wannan ne muka zai tsawon shekara guda muna shari'a da su anan daga ƙarshe kotu ta hukunci cewa abinda aka mana ba daidai bane an take haƙƙin mu saboda kotu ta nemi cewa a biya mu kuɗi na diya naira miliyan 4 don mu bi ne da ni da assistant secretary da aka yi mana wannan kuma su nemi gafara mu don an mana laifi an ci zarafin mu to daga
wannan tsari kuna kwana biyun nan da aka yi shine aka bada kotu ta hukunci a baku diya
kwarai da gaske a wannan tsarin mu da aka yi na kwana biyu shine gwamnati kotu ta ce lalle ta bincika ta ganta ce lalle ne a ba mu diya akan wannan abin da aka mana to daga wannan lokaci na yi iya kokari na don a lokacin ma sun nuna cewa bakan mu sai da ba har ma sun
wuce kotu ce ina ke wannan shari'a
wannan an yi shi a Federal High Court da Dabaturu ana kai wannan shari'a
headquarters
jihar Yobe to na yi iya kokari akan wannan lokaci akan abi umarnin wannan kotu to abi ya gagara wanda hatta kai na rubuta istito jan na police cewa lalle ne fa a girman hukuncin kotu wanda abi ya gagara a sakamakon wannan na rubutawa ki dabi magana wannan lokaci din na rubuta ma leta sanar president a nan wannan lokacin
Senator David Mark
a shi na rubuta takarda akan na koke akan cewa ga abin da yake faruwa Allah da iko ya rubuto min leta shi ma akan cewa ya karbi korafi na kuma za su yi wani abu akan wannan to kas abin da aka samu aka shi sai ya zo daidai da zabe a wannan lokacin to sai aka zo aka yi zabe kuma ba su koma gwamnati ba
to zaben 2015
rabin zaben 2015 sai ya kamanta wannan gwamnatin ya ta fadi sai Allah da iko sai Buhari ya dawo kuma shine ya ci rugaban kasa a wannan lokaci to tun daga wannan lokacin nake bi wanda hata kai na rubuta chief minister na Federal High Court wanda a ciki ma ya rubuto min letter na ce mun cewa lalle ne a kama kadarorin police kuma a rufe account nasu wanda akwai takarda a gona wanda shi chief minister na wannan lokacin ya rubuto min wannan
wanda rundunar 'yan sanda ta jihar Yobe kenan
akan rundunar 'yan sanda ta jihar Yobe kwarai da gaske
wanda ina tabbatar maka shi kansa Sweto Janapoli wanda ya sako wancan shi ma kansa ya rubuto min leta ani wanda mun zo na commission folin na wancan lokacin akan a wannan lokaci ya ce min ne hakuri za su dubo wannan matsalolin nawa wanda daga lokacin babu abin da ya gudana daga nan na take tashi na rubutawa shi ministan shari'a ne yanzu wanda na rubuta mar koke na sakamakon na rubuta mun nan koke shi kuma ya rubuto mun leta cewa ya rubuta commissioner police cewa lalle ne a girmama hukuncin wannan kotu wanda a wannan lokaci suka yi watsi da wannan abun na saki rubuta ministan sai saki rubuto mun leta shi ministan shari'a ne yanzu din
to Abubakar Malami
Abubakar Malami wanda shi ma saki rubutowa leta yace min to abin da za a kan wannan lamari ya nuna cewa su yi wani abu akai sinki so da ka na saki dauka na dauki duk matakin da ya kamata dauka in kotu zan koma in koma kotu to ni kuma na dawo sai na rubuta shugaban kasa kukana akan tunda na tabbata cewa mutum ne wanda yake kokarin kamanta gaskiya da adalci naga cewa shine kadai wanda Allah ya dora man nauyin da zai iya magana akan wannan abu naga cewa hakkin mu ya fita wanda wannan leta da an tura masa na tura mata 25 ga watan 11 na 2019 wanda daga wannan lokaci ba saki jin wani abu ba sai sai na saki zuwa yanzu na saki rubuta man leta ta biyu ina saki kamar kuka na akan cewa ya tana cewa fa Allah zai tambaye shi shugabancin da yi da kuma duk mutumin da yake da haƙƙi yake da korafi ya kawo gaban ka baka dauki wani mataki to Allah zai binciki akan wannan domin amana ne kiwo ne wanda Allah shi ya bashi shi shugaban kasa to ina fatan cewa dai ina roƙon cewa shugaban kasa ya dubo wannan lamari ya shiga cikin wannan magana don a tabbatar da gaskiya da adalci akan wannan
gaba daya yanzu me kuke so a wannan rundunar ya faru na wannan shin an dauki wannan diyar an saka rundunar yan sanda ta biya diyar nan shikenan magana ta kare za ta zama tarihi sai dai a rika tunawa kawai
abin da muke fata kenan tunda kotu za ta yi hukunci har wani mutum ya ko wani su mutane zuci sun fi karfin doka kuma a ce mulkin Buhari ne ake shugaban kasa ne Buhari wanda duniya ta san shi mutum ne mai adalci da riƙon amana ai abin da abin ta kai shi ne ma duniya ta ji wannan a ce a mulkin sa ne kotu za ta ba da umarnin ai abu wani wanda yake ganin ya isa yace yaki ko a cikin mulkin Buhari ai wannan babban abu kunya ne yau aka waye gari aka ce an bi umarnin abin da kotu ta faɗa aka yi to wannan zai zama babban darasi kuma zai zama aya kuma Buhari zai babban tarihi kan cewa a zamanin sa ana bin doka da oda to wannan shine muke fata kada ya sauka da wannan taban akan sa ya zama to cewa samu tabo mai kyau wanda za a riga koyi da shi
wani zakari muna ma ban kwana tun da yanzu aka kama hanyar fatas kuma a jihar Yobe Allah ya kiyaye
hanya amin da nawa na gode alkai na gode Allah ya saka alkari
ko Allah ya kyauta da fatan masu ruwa da tsaki a wannan batu za su dauki matakin da ya kamata sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin Nasiru Adamu Alkaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku Mr. Phil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Majalisar Wakilan Amurka na Jam'iyyar Republican fiye da 100 da wasu sanatoci 12 suka sha alwashin dakatar da tabbatar da sakamakon zabe da sabon zababben shugaban kasar Amurka a ranar Laraba a wani yunkuri da ake ganin ba zai yi nasara ba an kuma ji cewar kimanin mutane fiye da 100 ne aka kashe a jamhuriyar Niger a lokacin zaben kasar a wasu harhare da aka kai kauyuka biyu wannan shine kisan gilla mafi muni da aka kai wa fararen hula a kasar da ma kasashen yankin hamada da ke fama da yan ta'adda sai anan Amurka inda aikin allurar rigakafin corona ke tafiyar hawainiya kuma cike yake da rudani amma a jiya Lahadi masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce ana sa ran aikin zai ci gaba nan ba da jimawa ba
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tsaya ni gabatar da shirin da Chibahiro Dodone da ya hada mana sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wai sana'a.